أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwana musulmi muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda cikin horewarsa da nufatansa ya sauwake mana muka tattara a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala domin gabatar da nasiha da faɗakarwa da wa'azi da jawo hankali a wannan anguwa na anguwan dankali tare da ku ƴan uwa mata. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da wannan zama. Muna kuma fatan Allah ya sanya wannan zama da muka yi ya zama mabuɗi na shiga aljanna, ya zama makulli na shiga wuta gare mu gabaki ɗaya. A yau safiyar Lahadi, yau muna 12 ga watan Dhulqa'ada, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 443 a gida miladiya, yau 12 ga watan 6 shekara ta 2022. Wato ya ƴan uwa, kamar yadda kuka sani, mun halarto ziyara da azumi a wannan majalisi, kuma mun ga taro mai yawa naku ku ƴan uwa mata, wanda har na san a wannan lokaci na ba ku wani aiki wanda kowace daga cikin ku ta yi alƙawarin za ta yi wannan aikin. Ina fatan Allah ya sa ku cika wannan alƙawarin da kuka yi. To a yau abin da nake so in tunatar da kaina farko tare da ku ƴan uwana mata shine akan kyakkyawan ƙarshe. Akan kyakkyawan ƙarshe. Abin da yasa nake so in tunatar da mu da Allah ku haƙuri da musanyen ƴaƴan nan, don Allah ku haƙuri da su ku ba mu ƴaƴan ta kawai tare. Abin da yasa nake so in tunatar da ku akan wannan al'amari ko kuma in tunatar da mu ya muya mu akan wannan babban al'amari, la'akari da cewa akwai musulmi da yawa da suke mutuwa ba tare da imani ba. Akwai musulmi da yawa sun yi imani, haƙiƙanin imani, amma kuma kafin lokacin mutuwansu sai su faɗa ga kafirci, sai su faɗa ga mutuwa babu imani. Kuma Al-Qur'ani mai girma ya tabbatar da wannan. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Mafi yawan mutane ba sa yin imani da Allah sai sun gwama imaninsu da shirka, sai sun gwama imaninsu da kafirci. Sun zai yi imani da Allah, imani layar-layar mai kyau, nagartacce, amma kuma wani abu na rayuwar duniya, jarabawa na ƙi ko so, yana iya bijiro mishi sai ya haƙura da imaninsa, ya faɗa zuwa ga shirka, kuma ya mutu akan haka, wanda daga nan kuma ya rabu da Allah kenan idan ya shiga wuta makomanshi da Abu Jahal da Fir'auna makomansa da yawa. Shine a wannan aya take nufi, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Mafi yawan mutane ba sa yin imani da Allah sai sun gwama imaninsu da shirka. Ababen da ke jawo mutane suna fadawa zuwa ga shirka da kafirci suna da yawa. Daga ciki akwai tsoron kishiya. Mata da dama mummunai wanda sun yi imani da Allah da manzansa, sun yi imani da Al-Qur'ani, sun yi imani da ranar tashin Al-Qiyama. Tsoron kishiya na iya sa su fada ga shirka ga Allah, su kuma rabu da Allah da manzansa, sun zama kafire daga wannan lokaci, kuma idan suka mutu sun zama ƴan wuta khalidin fiha abada. Saboda me? Saboda tsoron kishiya. Ba ta san kishiya. Da haka da a ce ta zauna da kishiya a duniya, ta gwammace ta zauna ita kadai a wurin miji, ko da daɗi ko ba daɗi, amma kuma in ta shiga wutan jahannama ba za ta taɓa fita ba. A lokacin da ba mijin, ba ƴaƴan, ba abincin, ba ruwan sha, ba sufafi, ba sutura, ba kwanciyar hankali, sai dai baƙar azaba da tashin hankali, wanda yake kuma ba shi da iyaka, ba shi da lokacin yankewa. Ina ganin akwai raunin hankali da kama da hauka a irin wannan tunanin. Wani lokaci kuma sai ka ga mutum ya yi shirka da Allah saboda yana da kwaɗayin mulki ko wani matsayi, matsayin nan ko a sarauta, ko a siyasa, ko a aikin gwamnati. Mutum yana kwaɗayin wani matsayi, sai ya kasa danna zuciyarsa har sai ya ji ya yi shirka da Allah. Wani lokaci kuma ya samu matsayin ne, sai mutane su nuna mishi, to sai ka miƙe tsaye, sai fa ka yi da gaske. Idan aka ce sai ka miƙe tsaye, ba ana nufin ka tsoraci Allah, ka kusanci Allah ba ne. Ba ana nufin ka riƙe karatun Al-Qur'ani da azkar ba ne. Ba ana nufin ka rungumi Allah ne domin Allah ya rungume ka ba. Ana nufin ne sai ka koma ka nemi taimakon shaidanu da ƴan buri da bokaye da masu sihiri, domin wannan matsayin da ka samu ya dawwama. Shi ne sai ka ga ɗan ciwo kaɗan idan mutum ya yi sai a ce jifa ne. Ciwo kaɗan idan mutum ya yi sai a ce jifa ne. To da haka dole sai ka miƙe. To shi kuma a wannan lokaci mutum ko dai yana kwaɗayin mulkin, ko kuma yana son mulkin ya dawwama, sai ya haƙura da Allah, sai su raba matafiya da mahaliccin shi subhanahu wa ta'ala. Sai ya koma ya rungumi shaidan, ya rungumi rundunan shaidan, sai haɗin gwiwa mai ƙarfi tsakankanin shi da shaidan da rundunansa, domin ya samu mulki ko kuma mulkinsa ya dawwama masa. Wani lokaci mutum yakan yi kafirci, ya faɗa zuwa ga shirka, saboda yana da kwaɗayin dukiya, ce dai mutumin da talauci ya faɗa masa, ya ɗanɗana raɗaɗin talauci, ya ɗanɗana wahalhalun talauci, ya faɗa cikin ƙaƙanikayen rayuwa. Abinda zai ci sai ya yi da gaske, abinda zai sanya na tufafi sai ya yi da gaske. To a irin wannan lokacin, idan aka tallata wa mutum kafirci da shirka da Allah, aka nuna masa cewa idan yayi wannan shirkan shi kenan ya fita daga cikin wannan talaucin, sai mutum ya ɗauka taskan arziki ba tana hannun Allah ba ne, taskan wadata ba tana hannun Allah ba ne, sai ya tsammanin tana hannun wani boka ne, ko wani ɗan bori, ko wani mai sihiri, ko wani mai kama da haka. Shi kenan sai ya buɗe ƙofa, shi kenan sai ya faɗa zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Wani lokaci kuma mutum yakan yi kafirci, ya faɗa zuwa ga shirka saboda yana kwaɗayin lafiya. Lafiya ta ta'azzara, wata tana fama da rashin lafiya shekara da shekaru. An je asibitoci daban-daban ana ta bincike, wani lokaci ba ma lallai a gano ciwon da ke damun ɗan adam ba. Wani lokaci kuma an gano amma an kasa gano maganin. Ga cutar dai an gane ta, amma likitoci sun gajiya, sun kasa baka maganin da zaka samu sauƙi, ballantana naka warke. To sai ka ji waɗansu sun fara zuwa suna maka nasiha, nasiha irin na kafirci. Cewa to kai ka zauna, dama kin san kina da maƙiya, dama kin san wance ma maƙiya ki ci, wance ma maƙiya ki ci, ke kya zauna, ai ya kamata ki je ki kaza ki kaza ki kaza. Wani lokaci idan wata tana son ta ɓadda kama, tana tsoron kar a ce ta yi shirka da Allah ita da kanta, sai ka ji tana gaya ma ƙawarta ta, to ni dai duk abin da za a yi a je a yi, ba sai kin gaya min ba. Wai dabaranta shi ne kar a gaya mata cewa yau za a yi shirka da Allah. Duk abin da za a yi a je a yi, ni dai abin da ya kama za a kashe sai ki gaya mu. Wai ita dabaranta a ɓoye mata, kar a nuna mata za a yi shirka da Allah. To ko an bayyana miki ko ba a bayyana miki ba, hanyar Allah ɗaya ce, hanyar shaidan kuma sananniya ce. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تفركين شيئا قررني كوا يا سنتا سيدي واندي جاهل تدكنسا يوا وانتدكنسا يميدكنسا بايا يبي تفركين شيئا كما أولنا اللوكة سيسني ممونا سانسا دي شيئا أقبان الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى بازيكر بحجة daga gare ki ko daga gare ka ba yayin da ka mutu kana shirka da Allah an ta qulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allah ba zai karbi hujjan cewa ayya Allah ni ban san wannan abu shirka bane ai iyayen mu da kakannin mu su suke yi mu ma shine muka taso akai wane ne ya Allah wallahi ba mu sani bane Allah ba zai karbi wannan hujjan baranin tashin alkiyama kamar yadda ayin cikin suratul a'raf ta tabbata to da haka wata idan tana neman lafiya sai kaga ta je ta yi shirka da Allah ta yadda ta rubu da Allah saboda neman lafiyar da yake akwai wanda samu lafiyar akwai wanda ba za ta samu lafiyar ba matakar dai Allah bai kaddar zaki samu lafiya ba idan bokayen duniyan nan kaf dinsu na farkon su da na karshen su kai ka dauko da malamai ma na Allah na farkon su da na karshen su ka dauko da likitocin duniya na farkon su da na karshen su kowa yazo a hada tunani akan yadda za a yi a samu miki da lafiya in Allah bai kaddar zaki samu lafiya ba na rantsa miki da Allah ba zaki samu lafiya ba to amma sai shedan ya makantar da ke sai shedan ya rufe zuciyar mace sai ya hana ta gane wannan sai a nuna mata ai kina zuwa gurin bokawa ne kowa ne ai magana ta kare zaki samu lafiya daga wannan abin da ke damun ki wani lokaci irin wannan yakan jefa bawa zuwa ga shirka wani lokaci mutun yakan je ya shirka da Allah saboda yana neman haihuwa musamman matan da take rayuwa a gidan arziki gidan samu amma ba ta da haihuwa ko tana aure da wani babban sarki ko tana aure da wani babban attajiri mai kudi sai aga cewa to ke ga wancan can ƴaƴanta hudu duka maza ne ke ko batan wata baki ba ke kiya zauna ki je ke ma ki nima mana kenan yanzu idan dai mai gidan nan ya mutu saboda dama zaman ba dan Allah ake yi ba ana zama ne Allah ya kawo lokacin da mai gida zai mutu ke kuma da ke da ƴaƴanki ku tafi da mulki to sai an nuna miki cewa ke kiya zauna yanzu idan mai gida ya mutu yanzu ƴaƴanki shi yake fa su ne masu mulkin kenan suke da dukiyar nan fa kenan ke fa a cikin dukiyar nan ke fa bai wuce in an raba takwas ku matan aure uku a ba ku kwaraba ba me zaki samu a ciki ke ma ki je ki miƙe ko da ƙarfin tsiya ko da lalama ko da bala'i da tashin hankali sai Allah ya baki ƴaƴan in ma an yadda Allah ke badawa wanda ma ba su yadda Allah ke badawa ba sai a je gurin boka a ce ni dai Allah gafarta malam haka ake ce ma boka Allah gafarta malam ni dai ka ce make ni dai duk abin da za a yi ka ce make in samu ƴaƴan nan ko guda biyar in samu maza uku da ƴan mata guda biyu ko dai irin lissafin da suka yi da boka a irin wannan gaban ne shi kuma boka sai ya yanke ya zara takobin shi ya yanko duk abin da ya ga dama a irin wannan gaban baya ga shirka da Allah har sai ka ji ana ce ma mace to sai an zo ana neman maniyin ki za a yi kaza kuma ana neman maniyin ki sabo duk wanda ya ce yana neman maniyin mace sabo ba wanda ya yi awa ɗaya ko awa biyu ba me yake nufi dan Allah ta sabo ne da shi za a haɗa magani kai tsaye ai ya gaya miki abin da kike nufi to kuma na rantsa muku da Allah mata da dama sukan yi dare irin wannan salam shikenan sai ta kwanta da boka so ɗaya so biyu so uku so huɗu so biyar gurgurdan abin da Allah ya fata ko kuma gurgurdan abin da shaytan ya tsara musu duk da hikiman cewa wai suna neman su samu haihuwa wani lokaci mutum yakan yi shirka da Allah saboda wai kasuwancin shi yake kyau ya daren matsara cikin abokan kasuwanci sai kaga mutum ya je ya bude shago maimakon ya rangwanta ma customers ɗinsa ya sauƙaƙa farashin kayayyakinsa sai a nuna mishi a'a ba haka ake yi a samu customer ba haka ake yi a samu masu siyan kaya ba ai sai an haɗa maka wata layan nan in aka haɗa maka ita za a haɗa ta da kaza da kaza da kaza da kaza in ka je ka haƙa bakin shagon ka kasa to haka nan za ka ga 'yan kasuwa suna ta zuwa suna siyayya a gurinka wani sai ya je karɓi irin wannan wata kuma za a bata tana sayar da hajanta a gida ne wata kuma tana ɗaukan hajanta a jaka ne ma tana shiga gidan mutane amma wai an bata sa'a cewa duk ran da zaki fita tallan kayanki idan da kya shafa wannan man ko kya yi turare da turare iri kaza to a ranan nan duk gidan da kika shiga sai an sai kayanki shikenan sai ka ga mace tana ta muku-muku tana can tana turare wai tana tararan nan ne domin wai ta samu kasuwa duk kasuwar nata in ka tattara shi bai wuce naira 50,000 ba bai wuce naira 100,000 ba amma kuma ta yi shirka da Allah ta zama kafira wanda idan ta mutu akan haka in ta shiga wuta ba za ta fita daga wutan nan ba to ababen dai da suke jawo abubuwan da ke jawo ai shirka da Allah suna da yawa a irin lalacewan wannan zamani da muke ciki wai har ta kai ga yanzu wai idan mace tana neman saurayi wai sai ta je ta yi shirka da Allah akwai wata baiwar Allah da ta taba zuwa tana son wai wani tana son wani wai sai ta je aka samu goro aka an san shi mai cin gore ne shi wanda take son sai aka samu goro manya farare masu kyau sai aka je aka yi rubutu aka yi waye aka yi waye aka yi aka sanya wannan goren ya kwana a ciki aka ce ta bashi shine ya taba da yaje tadi gurinta a wanda zaka tafi kenan eh na san kana son goro bari dauko muku goro wannan goren na soyayya ne ta dauki goren ta bashi a matsayin goren soyayya ashe wai asiri aka yi masa a ciki shi wanda ya asirin shine yake gaya masa sun taba haduwa ne wani lokaci suka gaisa a kusa da gidansu yarinya sai ya ce sai ya mishi alheri shi saurayin sai ya mu wannan mutumin alheri a nagode nagode wane sunan kai ce sunan na wani daga ina ce daga gurika ai ina neman wata yarinya ne a wannan gidan ta dama kai ne wani yace eh kai ne wacce tace in hada mata asiri akan ka yace a yace tsaya wata kaza da suka wuce ka taba cin goro din su manya guda biyu yace kware da gaske yace to wallahi asiri ne maka dashi to wai tana neman saurayi saboda lalacewa wai sai ta yi shirka da Allah ya kamata ku yi kuka ne ba ku yi dariya ba ƴaƴan ku yake fada cikin irin wannan shirkan suna kafircin suna rabuwa da Allah kan ku yi dariya in ku kai dariya ya nuna ba ku san abin da kuke yi ba kenan ƴaƴan ku na kafirci ku kun kuna dariya kila kun fahimci abin da nake nufi lalacewa ta kai ga irin wannan zamani wai an kai ga wai yaro yana so ya ci jarabawa a jami'a don Allah menene sirrin cin jarabawa ina ce karatu da yi da gaske da bibiyan darussa akai-akai wai yanzu duk ba za su yi wannan ba wai yanzu jarabawa yake so ya ci to don haka sai ya je gurin boka yana son boka ya bashi sa'a ya ci jarabawa shi kuma boka ya ce mishi to za ku ci jarabawa domin sun zo su uku ne da maza biyu da wata mace ɗaya ya ce za ku ci jarabawa amma sirrin cin jarabawa sai kun kawo wata mace kyakkyawa fara wai da maniyinta ne za a hada a ci jarabawa don Allah ka dubi inda boka yake wasa da hankalin ɗan adam me ya alakan cin jarabawa da wata mace me ya alakan in ma da an ce kila misali sai ka kawo alli sai a ce yana da alaka da karatu ko sai ka kawo littafi a'a wai sai ka kawo wata kyakkyawan mace fara wai da maniyinta ne za a hada ka ci jarabawa kai ka san shedin yana wasa da hankulan ɗan adam to sai kaga al'umma ta fada cikin irin wannan lalacewan wai tana neman wai suna neman su ci jarabawa wai sai sun koma kuma suna shirka da Allah subhanahu wataala kai ababen shirka dai suna da yawa shedan bai yarda ya bar wata kofa ba har sai ya tsindima mutane a cikin kafirci da shirka da Allah ga irin mutanen mu da suke fama da musamman mata cututtuka irin na shafan jinnu a wannan zamanin wata tana nan an yi mata ruqya an yi ruqya an karanta mata alqur'ani an ba ta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'o'i tana karantawa to ai lafiya tana hannun Allah ne annabi ma yakan yi ciwo sai lokacin da Allah ya ga dama zai bashi lafiya ba ko da yaushe annabi ya ciwo nan da nan ya ce Allah ba lafiya sai ya bashi ba annabi ayyub shekara nawa ya samu yana ciwo manzon Allah ce shekara 18 annabi ayyub ya samu yana ciwo shekara 18 ɗin nan waɗansu daga cikin kunan ma ba a haife su ba amma yana kwance ne yana fama da rashin lafiya har dai daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kaddara zai samu lafiya ya rika karanta rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin yayi ta nana ta wannan addu'ar daga nan Allah subhanahu wataala ya bashi waraka so da haka wata tana nan ciwon jinni ya kama ta an yi karatun alqur'ani shekara ɗaya shekara biyu zuciyar iyayen ya kasa ɗaukan wannan ciwon da wannan jarabawa sai aka ga cewa kawai akwai ko ɗan hikimomi fa ai gashi an ce in dai da za a yi mata girka shikenan ta rabu da aljannin nan kuma na rantse muku da Allah ƙarya ne. Mutane nawa ake girka su suna nan da cututtukansu, shedan yana amfani da wannan dama ne. Idan ya bude kofa kika je gurin wani waliyin shi, ya baki sa'a, ya baki wani magani, sai shedan din ai dama duk abokan shedanu ne. Abokan shedanu ne ai. Shedanu wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum. Shedanu suna wahayi zuwa kansu don jayayya da ku ne. To idan suka je gurin waliyan shedan aka ce to ga wancan ta zo ba ta da lafiya, to kai shedanin da kake cutar da ita kadan jinkirta, za mu ba ta magani, in ta samu lafiya kaga gobe in ciwon ya dawo dole ta dawo mu. Shikenan sai a ba ta magani, sai aga ta samu sauki. Shekara ɗaya biyu sai shedanin sai su sake dawowa. Idan suka sake dawowa gurin wa za a koma, sai a ce ai an je gurin wani malami, boka ne fa. Sai a ce ai an je gurin wani malami, shine tun da ya bada magani sai aka samu sauki. Yau shekara biyu cuta bata taso ba sai yau, sai a sake koma gurin shi. Shikenan dai shedan ya samu kofar da zai tabbatar da bil adam. Jama'a musulmi, mutane da yawa a yau suna mutuwa kafirai, kuma wannan ne daidai da wancan fadin Allah subhanahu wataala da na kawo a farko, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Mafi yawan mutane ba sa imani da Allah a yau har sai sun gwama imaninsu da shirka. To sai ya wajaba mu ɗauki kishiyan wannan shirkar, mu zo mu tasa ta a gaba, mu tabbatar da mun rayu akan imani ko mun mutu akan imani. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku masu imani, Allah yana kiran masu imani, ina suke? Ga Allah masu imani a nan su dan nuna kansu mu gansu. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah ce ya ku masu imani, ina masu imani? Da haka ba kowani kare da doki Allah ke magana shi ba, ba kowani kare da doki Allah ke kira ba. Allah yana kiran masu imani, imani na gaskiya. Wanda ya imani da babu abin bauta da gaskiya sai Allah, ya yadda cewa Allah shike da taskokin sama da ƙasa, Allah shike da taskokin arziki, taskokin ƴaƴa, taskokin lafiya, kamar yadda ka yadda taskokin wato iska yana hannun Allah, taskan ruwan sama yana hannun Allah, taskan arziki yana hannun Allah. Cikin mu nan duk wanda Allah yanke mishi iska daga yau, wallahi babu wanda ya sai ƙara ma. Babu wani boka, babu wani likita, babu wani malami da zai iya ƙara maka numfashi bugu ɗaya ya ce ya ƙara maka. Ko akwai? Da akwai wannan, to wallahi da mutane da yawa sun ci rayuwa lokacin mutuwansu ya yi kuma. Da masu kuɗi sun je sun sai numfashi, da likitoci sun ƙera wani numfashi artificial, da malamai sun ta'addu'o'i numfashinsu ya ƙaru. Amma har ka ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya zo numfashin shi na ƙarshe da Allah ya ɗiban masa, manzon Allah bai iya ƙarawa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To da kamar yadda ka yadda cewa numfashin nan tana hannun Allah, ganinka wannan yana hannun Allah, in ya karɓa ganin nan babu wanda ya sai dawo maka da shi. Jinka yana hannun Allah, in ya dode babu wanda ya dawo maka da shi. Harshenka yana hannun Allah, in Allah ya yamke magana, wallahi komin girman harshenka sai dai kai ta motsa shi ba za ka iya fitar da komai ba. To haka nan ya wajaba, kamar yadda ka yadda da waɗannan abubuwan, haka nan ya wajaba ka sallama wuyanka ga Allah, ka miƙa wuyanka ga Allah, ka kaɗaice Allah a cikin bautarsa. Duk abin da kake ma Allah a matsayin bauta kar kai ma wani Allah kuma. Idan kana ma Allah ruku'u a matsayin bauta kar ka je kuma kai ma wani Allah ruku'u. Ko iyaye ne, ko malamai ne, ko wani babba ne, ko wani sarki ne, kar ka je kai mishi abin da kake ma Allah a matsayin bauta. Idan kana sujada ga Allah a matsayin bauta, kar ka je ka faɗi gaban sarki ko gaban wani babban mutum kana mishi sujada, saboda kana yin ma Allah a matsayin bauta. Idan ka san kana ikhlasi ga Allah, kar kai ma wani ikhlasi. Wato ire-iren waɗannan abubuwa da kake ma Allah a matsayin bauta, su yanka, kana yin yanka ga Allah, ko kar ka je kuma kana yin ma wani aljini, kana yin ma wata gimbiya, kana yin ma wani yallaɓai, kana yin ma wani wane ne, duk wannan za su jefa ka zuwa ga kafirci. To mutum ya yi imani da Allah, ka yadda cewa Allah yana da kyawawan sunaye da sifofi maɗaukaka wanda bai tarayya da kowa ba a cikinsu. Duk abin da ya dame ka a cikin rayuwanka ko a cikin addininka, mai da al'amarinka ga Allah gabaki ɗaya. Wa anibu ila Allah wa aslimu lahu, ku mai da al'amarinku ga Allah, ku miƙa wuyanku gabaki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya dame ka, fuskanci Allah gabaki ɗaya. Akwai wanda rashin lafiya zai dame shi,
kamar yadda muka yi bayani annabi ayyub ya nuna mana aya shekara 18 yayi yana rashin lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi har annabi yake cewa hatta hajarahu alqarib walba'id rashin lafiyar da yake yi har ƴan uwanci suka gaji da shi da makusanta da na nesa ma duk suka yi watsi da shi mutum biyu suka rige suna zuwa gaida annabi ayyub cikin danginsa kuma annabi ayyub wani mutum ne mai arzikin gaske Allah ya bashi kuɗi yana da dukiya yana da gonaki yana da tumakai yana da shanu mutum ne dai mai arzikin gaske amma duk Allah ya tatake wannan arzikin nashi ga kuma rashin lafiya yana da ƴaƴa da yawa ƴaƴan duk suka mutu yana da mata da yawa matan duk suka watse waɗansu sun mutu waɗansu kuma sun watse sauran matarsa guda ɗaya ita ce Allah subhanahu wataala ya sanya take zaune da shi shekara 18 yana fama da rashin lafiya amma lokacin da ya ɗauko wancan addu'a yana yi rabbi anni masani adduru anta arhamur rahim cuta ta same ni rashin lafiya ya same ni tsawon lokaci ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi ya Allah kai ne mafi rahaman masu rahama ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai idan ka ji kaina kai min rahama kawar ka da ni ya Allah babu wanda ya sai shafe ni da cuta kuma da ya tanana ta mu Allah wannan kun san irin gatan da Allah ya masa yana zaune wata rana matan shi ta fita nemo abin da za a dansa a bakin salati kawai sai Allah ya yi mishi wahayi aka ce urqub bi rijlika kai annabi ayyub dan motsa kafanka inda kake kafan shi yana tsaye haka aka ce dan motsa kafan ya dan motsa kafan kawai sai ruwa ya fara bulbulowa daga gurin aka ce to baridun wa sharab wannan ruwan sanyi ne a sha ayi wanka shikenan nan take annabi ayyub ya dibi wannan ruwa ya sha ya diba ya wawwanke jikin shi nan take annabi ayyub ya koma mafi kyan halitta ya mafi inda yake a da kyau shikenan matan shi ta dawo tana ta san ta bar mijinta a kwanci shekarar shekaru shi ko ya sha ruwa ya wanka ya tashi ya ji ya kintsa kanshi ya sa kaya masu kyau kawai ya koma ya hakimci mai gida lafiya ta samu alhamdulillah mata ta dawo bata ga mijinta ba sai dai ga wani kyakkyawa can amma kuma sun danyi kama da mijinta ta wani guri amma wancan ya fi mijinta kyau ya fi shi haduwa na bakin naku ko bakin mata ne ai ya hadu to ya fi shi haduwa kai matan da ya tace bari da injin tambaye shi assalamu alaikum bawan Allah ya ce wa alaikum assalam ta ce dan Allah bawan Allah ko ka ga miji na nan da ke kunci shekara da shekaru bai da lafiya ya dube ta ce to ai ni ne mijin na ke kai ai ko ba shikenan gata Allah ya masa sannan kuma Allah ya ce wa ataina wa ahlihi wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab ko kuma rahmata min indina wa dhikra li ulil albab ko lil abidin Allah ya kuma dawo mishi da dukiyarsa ya dawo mishi da iyalansa duk wani abin da Allah ya karba daga gare shi din nan a matsayin jarabawa to Allah subhanahu wataala ya dawo mishi amma me yayi boka da dan bori ya je gurin sa a'a ya koma zuwa ga Allah ne mai da al'amarin sa ga Allah kai wani abin ma ban al'ajabi wannan matan da take kula da shi akwai lokacin da shedan ya taba zuwa ya tallan magani a kusa da gidansu sai matan ta ga shedan yana tallan magani ita ba ta san shedan bane waye zai zo in bashi maganin cuta iri kaza sai ya lissafo irin cutar mijinta waye zai zo in bashi magani sai matan ita kuma ta kosa mijinta ya wari sai ta je ta ce miji na yana kwanci shekarar shekaru don Allah ka bani maganin nan in bashi sai ya ce to ga maganin nan ayi kaza ayi kaza ayi kaza tana kai wa annabi ayyub annabi ayyub ya gane wannan daga shedan yake saboda annabin Allah ne yana karban wahayi daga Allah yace ke shedan ne zai zo da magani ki karbo ki kawo min gida yace na rantsa da Allah in na warke sai ne miki bulala dari ka ji ma wanda suka kunkuɗe tauhidi kenan gidan da ake tauhidi ba a sharka ita fa take kula da shi amma dogaran shi ga Allah ya sanya ya san ko matan nan ta kyale shi ba zai cuta ba yana tare da Allah kuma Allah ba shike jijiya zukata ba zuciyar da Allah ya karkato da shi zuwa gare ka ko wanda ya sai karkatar da shi ai manzon Allah kai ke gaya ma Allah ya Allah kai ke jijiya zukata kai kake karkatar da zukata da haka yayin da Allah ya karkato da zuciyar wani akan ya kaunace ka ya so zama da kai wallahi sai yayi kuna ina ne sai ka ga wata kyakkyawa ta mutu ma wani dan uwan daya ko ba haka bane ai ta mamakin da Allah ka dube ta wannan hadin ai bai yi ba ai ta mamaki ka danta ita ga tanan kyakkyawa amma shi ko ka ganshi so nawa ake samun wani mai arziki ya ji kawai shi wancan matalauci yake nima ai ta mamaki wancan abincin da zasu ci ma a gidansu ma ba su da shi shi ko ka cikin dukiya amma ce ita dai nake so me yasa saboda Allah shike jijjin zakata idan Allah ya karkatar da zuciyar mutum zuwa gare ka wallahi wanda yake hana shi yasa yake yar uwata wacce baki aure baki na neman mijin aure ki sha kurmi ki ji tsoron Allah kawai ki roki Allah Allah shike karkato da zakata idan kika roki Allah Allah ka kaunaci ka sanya kaunata a cikin zuciyar wani kina zama kina zaman zaman ki kawai zaki ji aiko sai ki ji aiko an yi an wuce wurin kila kun gane duk da ke mata zaka ga mata duk yanda mace ta kai ga san namiji kuma wai in aka yi magana da ita ta fada da tana addu'a shekara 2 3 4 tana addu'a Allah ya sawa ne aure ni to inda zai magana da yace ce to wance da Allah na zo mai maganar aure diki to da Allah ne dai a bani sati uku zan yi istikhara kaji ƙarya wai zata yi istikhara ban fita daga ta gama istikharar ta a baya ta shekara uku tana addu'a to yau bukata ta biya kuma wai saboda wajen aji wai a bata dama sai ta istikhara sai ta shawara in ma aka kira ta a waya kin shawaran wallahi kai hakuri ban yi ba duk ba ƙarya ne ba Allah shirye ku to abin da nake so in nuna muku a nan shine idan Allah ya karkato da zuciyar wani zuwa gare ka babu wanda yake sai hana so dan haka ko ma yana so ko bai so in Allah ya nufaci ya karkato zuwa gare ki nemi auren ki saboda kina san shi wallahi ka mai da al'amarin ki ga Allah to shine annabi ayyub ya gaya ma wannan mata tasa yace wallahi idan na warke sai ne miki bulala dari to saboda irin kyautatawan da ce ma annabi ayyub da irin ya tsoran Allah a cikin mu'amalanta da shi ita ma sai Allah ya mata wata gata sai Allah ya ba annabi ayyub wata bulala mai baki dari kamar tsintsiya ila an gane shine wa khudh bi yadika dhighsan sai Allah ya bashi wani kamar bulala kamar tsintsiya mai baki dari sai aka ce fadrib bihi ka bige ta shi idan ka bige ta so dai kowane baki zai tabe ta to kai mata bulala dari kenan wanda ma irin wannan bulalar ya ma fa kama da dukan soyayya ba ma dukan tuba ba haka nan annabi ayyub ya dauki wannan bulala ya bige ta da shi kila daga nan ma kuma kila ma sai ta rungume shi saboda soyayya kila kun gane saboda duk a to an baka bulala kamar tsintsiya dai misali namiji ya dauki bulalar tsintsiya bige ki da shi ai san wannan dukan ya duka ma da soyayya fiye da hukuma misali to irin wannan gatan Allah ya ma annabi ayyub abin da yake so in nuna anan shine ga rashin lafiya ya auka mu annabi ayyub shekara 18 amma da ya koma ya marerece mu Allah ya rabe a wurin Allah ya ta addu'a ga irin gatan da Allah subhanahu wataala yi masa ga irin gatan da ya ma matarsa saboda meni saboda ya koma zuwa ga Allah amma bai kama hanyar boli da bokanci ba bai kama hanyar shirka da Allah ba bai kama tafarki shedan ba saboda duk wanda ya ganganci ya fada tafarkin shedan shikenan Allah da an gama da babin shi wannan in shi goto ba zai fita ba haka nan kuma idan kana jin kana da wata damuwa ne kila makiya ne suka taso ka a gaba ko a ina ne ko a wurin aiki ne ko a fada ne kai dan fada ne ko a ina ne kana da makiya rayayyar misali Allah subhanahu wataala ya nuna man akan annabi Musa lokacin da Fir'auna da rundunar Fir'auna suka taso annabi Musa a gaba suna neman sai sun ga bayan sa sai an kama shi an mishi uquba an azabtar da shi daga nan aka kashe shi annabi Musa lokacin da ya tafiya ya tafi garin Madiyana da ya gama shayar da ƴan mata guda biyu sai ya koma gindin itaciya ya zauna sai ya ce rabbi anni masani yadhurru rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah na san kai mini ni'ima amma ya Allah ina nan makwadaici ne akan dukkan alkhairan da ka bani ya Allah ina neman ƙarin alkhairai Allah ka ƙaro min alkhairai Allah ka yawaita min albarka annabi Musa ya wannan takaitaccen addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kun ga wannan addu'an da annabi Musa yayi kun san irin gatan da Allah ya masa kafin rana ta fada abubuwa manya manya guda guda Allah ya bashi lokacin da annabi Musa yayi wannan addu'a a lokacin nan fa ya gudu ne Fir'auna sai ya kashe shi sai gashi Allah madaukakin sarki ya amintar da shi daga makircin Fir'auna lokacin da annabi Musa yayi wannan addu'a ba fa shi da aure ba shi da aure amma kafin rana ta fada Allah ya zabo mu annabi Musa nagartacce ya daura ya sanya an daura mishi aure da ita lokacin da annabi Musa yayi wannan addu'ar ba shi da aikin yi ba amma kafin rana ta fada Allah ya bashi aiki ya samu kwangila da aka bashi na tsawon shekara 10. Kila an gane lokacin da Annabi Musa yayi wannan addu'a a lokacin nan duka waɗannan abubuwan babu su, amma kafin rana ta fada Allah ya gane mishi da su. Ga aminci Allah ya bashi. Yau kuma bashi da gidan zama, bashi da gida, amma lokacin da yayi wannan addu'an kafin rana ta fada ya samu gida. Dan haka yayi addu'an nan, Allah ya aminta da shi daga abin da yake tsoro. Sannan Allah ya bashi matan da ya aura. Sannan Allah ya bashi sana'an yi, sannan Allah ya bashi gidan da zai zauna. Don Allah wata gata ta wuce wannan. Amma Annabi Musa ba gari da bokanci ya koma, wallahi ya koma zuwa ga Allah. Ya koma yana addu'a, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Addu'an ta nan a cikin suratul Qasas. Idan ka bibi wannan addu'an ka haddace ta, kai ma kai tanana ta ma Allah. In dai kai da yaqini irin gatan da Allah ya ma Annabi Musa, kai ma Allah bai kore maka irin ta. Jama'a musulmi kuna fahimtar wannan da kyau? Amma fa a maida al'amari ga Allah, kuma zuciyanki irin yaqinin da ke cikin zuciyanki, irin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya gani kenan. Kin yi ne ki dan kwatanta ki gani, ko ko kin yi ne da sakankan cewa Allah shine mai yi irin yadda ya mu annabin shi, nima Allah zai iya yin mu wannan. Da haka in dai kin riki wannan, wallahi abokan gaba ki shakure ninki, ba za su yi galaba akan ki ba. Wannan abokan gaban ko a ɓoye suke ko a sarari, ko wacce take zuwa miki faran faran da ninyan wai ita masoyi yake ce alhalin zuciyanta tana ta farfasa da cin nasaranki, duk irin wannan ki manta da su. Inda kin yi wannan addu'an, Allah zai baki kariya. Sannan idan baki da gidan da zaki zauna, ke da mai gidan, ku zauna ku yi ta nanata wannan, ku yi ta nanatawa. Allah subhanahu wataala qadirun zai baku gidan zama. Idan ɗanki bai da mata, ko kuma kina son mijinki ya ƙara aure, ina ce take son mijinki ya ƙara aure? Kai, wannan shine zance na ciki na ciki ko wai ja daga hannu ita ce. To idan ma ɗanki ne kike so ya aure, ai ta nanata wannan addu'a, sai Allah ya kawo tallafi da dudufi. To jama'a, ni dai abin da nake so ku gane, misalai na kowace irin matsala ka samu kanka a ciki, Allah subhanahu wata'ala ya bamu misalin ta a cikin Al-Qur'ani da yadda aka magance ta. Dubi Annabi Zakariya. Lokacin da Annabi Zakariya ga shekarun shi sun ja, ya wuce shekara 100, ya kai shekara 100 da kusan 10 a rayuwar duniya. Matan shi ta kai shekara 90. Dan Allah, ai shekara 90 tana haihuwa? Ko ai shekara 60 ma, ai mu ba mu san tana haihuwa ba. Ana dan iya samun dan jefi jefi misali. In Allah ya sa da rabokin gajiya, kin ga kema an da rabokin ga zuwa bada sai a hajiya ta haifo mana tagwaye. Sai ta haifo mana tagwaye zuwa bada. To Annabi Zakariya, Annabi Zakariya shekarun shi sun wuce shekara 110, matan shi ta wuce shekara 190. Amma da Annabi Zakariya ya duba, ya ga cewa yanzu idan na kwanta na mutu, ina tsoron kada dangina su ƙi ci gaba da da'awa zuwa ga tafarkin Allah. Wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqir fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Yaga cewa idan na kwanta na mutu, akwai yiwuwan dangina ba za su riƙe wannan tafarkin na da'awa zuwa ga tafarkin Allah ba, ba za su ci gaba da karantar da al'umma ba. Yace to da ne tsoron wannan, shine sai ya rade zuwa gurin Allah subhanahu wataala. Yace ya Allah, ina roƙonka azurta ni da ɗa, ka sanya wannan ɗan yardaje a wurinka ya Allah, kuma ka sanya wannan ɗan ya zama jajirtaccen da yake, in ya tsaya ya doge akan har abin nan harkan da'awa ba zai sarara ba. To shine sai Allah subhanahu wataala ya yi koma shi, tunda ya koma ya yi addu'a zuwa ga Allah, rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warithin. Addu'an da ya ta yi kenan, ya Allah kada ka bani ni kadai a cikin wannan tafarki na da'awa, wa'azi zuwa ga tafarkinka. Ya Allah, kai ne mafi alkhairin masu gadarwa. Allah ka gada mun da ɗa da zai gaje ni a wannan tafarki na addini. Shikenan wannan addu'an da Allah ya yi ma Annabi Zakariya ya yi zuwa ga Allah. Allah ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa mishi wannan addu'an. Wa aslahana lahu zawjahu, Allah ce sai muka ƙara ƙera wannan matar tasa, sai aka ƙera ta sabon ƙira, irin yadda kika san ƴar shekara 18, 19, 20, 25 take an ƙera ta za ta iya ɗaukar ciki ta haihu. To sai Allah subhanahu wataala ya ƙera wannan matan duk wata sinadari a cikin jikinta da kika san yana yayi expire, ya daina wato aiki wanda yake ba zai iya ɗaukar ciki ba, sai Allah ya rikidar da shi ya koma sabo. sai wannan mata ta dauki ciki bayan kuma dan wani lokaci sai Allah subhanahu wataala kuma ya kaddari ta haihu kuma ta haifo annabi Yahaya irin tasirin addu'an da shi annabi Zakariya yayi sai Allah ya bashi annabi Yahaya annabi Yahayan nan sai Allah ya mishi wadansu irin ta goma shi wadin dai an nuna maka tasirin addu'a na daya dai sunan annabi Yahaya Allah ne da kanshi ya ce a duniya babu wanda aka taba kiran shi sunan annabi Yahaya lam naj'alahu min qablu samiya babu wani mutum da aka taba kiran shi da sunan Yahaya Allah shine ya ambace shi da sunan Yahaya saboda an nuna mishi gata sannan annabi Yahayan nan Allah ya san nabiyan wa hasuran Allah ya sanya shi sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin Allah ya sanya shi shugaba jagora ya kuma sanya shi katangagge kuma ya sanya shi shugaba ne ko a cikin annabawan Allah yana daga cikin manya-manyan jagorori wai duk dai wannan an nuna maka irin tasirin addu'a idan bawa ya tsarkake zuciyar shi tsakankanin shi da Allah ya roki Allah da haka ina masu neman haihuwa ina masu neman nagartattun ƴaƴa ba ƴaƴa kawai ko wani iri muke nema ba nagartattu to ga irin addu'an da annabi Zakariya yi idan ko ka fada cikin fitina ko kin fada cikin fitina fitinan maza ko fitinan mata Allah ya nuna mana darasi a cikin suratul Yusuf inda annabi Yusuf ya fada cikin bala'i na mata addu'an da yake ma Allah wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin ya Allah ina roƙonka Allah ka tsayin daga wannan makirci da wannan sharri ya Allah in fa ba kai ne ka kawo min tallafi daga gare ka ba ya Allah zan iya fada musu zan iya yin abin da suke nema a wannan lokaci kuma ya Allah na zama cikin jahilai kenan ya nemi agajin Allah ya nemi tallafin Allah Allah cikin rahamansa da budinsa da lutufinsa Allah subhanahu wataala ya tsare annabi Yusuf daga fada cikin wannan fitina da wannan bala'i haka nan kuma idan makiya sun maka cincirundo ko ta ko ina ga addu'a nan Allah ya gaya mana irin addu'an da annabi Ibrahim yayi kuma irin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi lokacin da aka yi cincirundo za a jefa annabi Ibrahim huta kun san sarkin wannan zamani da sauran mushrikan wannan zamani suka ce din menene za a bar annabi Ibrahim yana cin ragon shi da babbaka dan annabi Ibrahim bai cin kare ko ba za mu ce yana cin kare ba babbaka ba dan menene za a bar shi yana cin ragon shi da babbaka suka ce dole a kama annabi Ibrahim a kashe shi har riquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin a kone shi ne ma a babbake shi a bainin jama'a lokacin da aka hada wuta tana ci su karan kansu ma ba sa iya kusa da wutan sai dai aka shirya wata majejuwa aka dauki annabi Ibrahim aka sa a majejuwa aka jefa shi cikin wutan to lokacin da za a jefa shi cikin wutan nan kalman karshe da ya faɗi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda wannan addu'a da yayi kawai sai Allah ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta ki zama sanyi amma sanyi ba mai cutarwa irin sanyin fridge ba sanyi mai daɗi kuma ki zama natsuwa da aminci akan annabi Ibrahim saboda me ne saboda wannan addu'a da yayi haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da makiya aka yi cincirundo ana neman a yi mai makirci a gabayen shi haka yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah subhanahu wataala ya tarwatsa wa'annan abokan gaba Allah ya jefa musu sanyi ya jefa musu sabani ya suya su wa'annan dai abokan gaba suka tarwatse suka watsi haka nan ke ma idan wata lalura ta same ki na damuwa an yi cincirundo a kanki kishiyoyi ne guda uku sun rabe gefe guda ke kuma an bake ke kuma ke kadai me yasa saboda kina zuwa makaranta an ce miki munafika an ce algunguma an ce munahuka an ce wane ne an ce wane ne to sai kirki hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai kirki allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim allahumma fnahum bima shi'ta ki ta karantawa ki doshi ko wane ne wallahi baki da fargaba a duniya to ya jama'a ina dai sai in nuna cewa duk wata irin jarabawa da kake ji kana da ita a rayuwar duniya ko wata bala'i ko wani bala'i da ya same ka kana neman a tunkuɗe maka Allah ya baka misalai manzon Allah ya baka misalai da yawa a cikin Qur'ani ko Sunna in kuma wani abu ne kake kwadayi a duniya kake son ka samu Allah ya baka misalai a cikin Al-Qur'ani manzon Allah ya baka misalai a cikin Sunna haka nan zaka rungumi Allah ka tasa Allah a gaba kamar rerece ma Allah ka daga hannu zuwa ga Allah subhanahu wataala a lokacin da zaka kebe tsakankaninka da Allah ka fuskanci al-qibla ka daga hannunka ka rufe hannayenka haka haka ake yin addu'a din zai addu'a jama'a hannayenka a rufe ba a bude hannaye haka akan yi su haka ba kuma a daga su haka kila an gane sai dai in ruwa ne akan minbari haka zaki tsaki marerince ma Allah ki kira sunayen Allah da sifofin sa wannan wasa ne bayan Allah ba ayin adda ana wani haka wannan wasa ne ko gaban malami kaje ko gaban sarki kana haka ai wannan wasa ne reni ne wannan ka tsaye da hannayenka haka ka kira sunayen Allah da sifofin sa kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka kutsa zuwa ga Allah kuma ka marerice ma Allah ka shagwabe ma Allah ka zama shagwabe ga Allah kun san inda yaro shagwabe yake yi ko wane ne yaro shagwabe yaron da bai san kowa ba sai uwan shi to ke ma baki san kowa ba sai Allah ba ke da wata gata ke baki san wani uwa ba baki san uba ba baki san wani uwa ba baki san yaya na ai shine minister shine commissioner ni dubban san wannan ba ya Allah kai kadai na sani ba haka yaro shagwabe yake ba har ma sai an yi komi shanu wani yana son ya karbe shi sai ce ba zai je ba shi uwan shi kawai ya sani kuma shi in ba uwan shi ta dauke shi ba kuka zai ta yi to haka ne zaki ta ma Allah kuka ya Allah kai kadai na dogara gare ka ya Allah in ka bani babu wanda ya sai hana ya Allah in ka hana ni waye ya sai bani ya Allah nayi imani da kai nayi imani da manzanka nayi imani da tashin alkiyama ya Allah nayi imani da alqur'ani ya Allah na mika wuyata zuwa gare ka na musanta zuwa gare ka ya Allah ya Allah kada ka kunyata ni Allah kada ka tozata ni ya Allah kada ka sa in ji kunya ya Allah ka rufa min wannan asirin ya Allah kana da taskokin komi ya Allah in ka bani ba zai cutar da kai da komi ba ya Allah in baka bani ba zai tauye ka haka nan zakai ta ma Allah tawassuli kamar rairince ma Allah in so samu ne ka fashe ma Allah da kuka kai kukan ka wadatacce ga Allah to sannan in ka gama kuma in kana da hali kai sadaka domin ilaihi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu irin aikin da kai na alkhairi shi zai cincida wannan addu'an da kai ka zo kai sadaka ka roki Allah ka ce ya Allah ka tausaya mu kai mu Allah yau kai gobe kai jibi kai shekara ne zuwa kai badin badada ka shekara da shekaru kana yi ka gani idan Allah subhanahu wataala zai kunyata ka wallahi Allah baya kunyata masu kyautata aiki Allah baya tozata su amma matsalan kai imani da hori da bokanci da yan sihiri wanda za su kai ka zuwa ga kafirci za su kai mummunan ƙarshe za su saka mutu ba da imani ba to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kololuwancin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku ganganci kada ku yarda ku mutu face sai kuna musulmi sai kuna kan turba na musulunci imanin ki duk abin da kika san zai raunana miki imani wallahi ki misalce shi idan duniya ce za ta raunana miki imani wallahi ki taka tsantsan da wannan duniyar in kika san cewa in kin samu kuɗi akwai faiwan ke kin san kike mai son holewa ne da sharholiya to ki taka tsantsan da duniya yar uwa kar ki je ki fada cikin neman duniya ki nemi duniyar da zaki rabu da Allah saboda kar ki mutu ba a matsayin musulma ba in kin san cewa in kin samu kaza zai shagaltar da ki ki taka tsantsan da wannan abin ki duk abin da kika ga cewa zai iya raba ki da tafarkin Allah zai jefa ki zuwa ga shirka da kafirci to ki taka tsantsan da wannan abin ki yadda kallon mangwar ki huta da kuda yau idan mulki ne kika samu ko idan dukiya ne ko idan menene kika ga zaki samu to wallahi ki gwammace ki rubu da komi ki mutu da imani irin yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratul kahfi akwai wani yaro wanda Annabi Khidir da Annabi Musa suna tafiya Annabi Khidir ya kama shi murdauyen shi ya kashe shi lokacin da Annabi Musa yake tambaye shi dan me ne kai wannan ya ce wannan yaron mummuni ne iyayen shi guda biyu mummunai ne to amma in yaron nan ya taso ya rayu to zai zama kafiri kuma irin san da iyayen shi suke mishi zai sa su masa zama kafirai to a kashe shi a yanzu ya mutu mummuni ya shiga aljanna iyayen shi su rayu mummune su shiga aljanna shi yafi muhimmanci koko a bari ya rayu ya zama kafirin iyayen shi zama kafirin su shiga wuta wanne yafi to da ka duk abin da yake a duniya in dai zai raba ki da Allah wallahi ki kyale wannan abin ki fahimci wannan magana da kyau duk wani abu a cikin duniyan nan in dai zai raba ki da Allah zai raba ki da Allah zai mai da ke kafira ki shirka da Allah to ki gwammace ki rabo da wannan abin da kike zauna lafiya ki mutu da imani shine ma'anin wala tamutunna illa wa antum muslimun sannan sai bawa ya kuma tsaya ya ta'addu'a na neman Allah ya bashi kyakkyawan kanshi kar ka wadatu da dabaran ka ko wayan ka ka rika jin cewa ba kamar niyya za a ce ma in shirka da Allah ya za a ce mutu ba da imani ba ke yar uwa kar ki rudu kofofin shedan suna da yawa annabi ibrahim haka yake ci addu'a duk da kasance shine khalilur rahman shine masoyin allah soyayyen annabi ibrahim da allah babu wanda ke da irin wannan soyayya sai dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su biyu ne suka dace da soyayya ta kulla wata martaba ce ta kololuwan soyayya kun ga akwai mawadda akwai mahabba akwai ishku akwai waye amma kololuwan soyayyan da yake babu wata soyayya sama da ita ita ce kulla annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka dace da wannan daga allah su suka samu irin wannan to amma duk da kasancewan shi yana da irin wannan kololuwan soyayyan da allah haka yake addu'a wa junubni wa banni an na'budu al asnam ya allah da ni da zuri'ata allah ka tsare mu daga bautan gumaka annabi ibrahim bai wadatace ha ba ya zai yin bautan gumaka a'a yana addu'a ne wa junubni wa banni an na'budu al asnam allah ka raba ni da ni da zuri'ana allah ka raba ni da bautan gumaka to ki ta addu'a allah ya baki kyakkyawan karshe ki ta addu'a ya allah duk abin da ke raunana imani ko yake gusar da imani ya allah kada ka jarabce ni shi ya allah ka azurta ni da hakuri da rayuwar nan allah ka azurta ni da hakuri da jaraba a cikin rayuwar nan ya allah komin tsawon zamani komin canjin lokaci da yanayi kowani irin matsala aka samu a duniya ya allah ka bani da imani ya allah ko da talauci ko da arziki allah ka bani da imani ya allah ko da samu ko da rashi allah ka bani da imani ya allah ko da lafiya ko da rashin lafiya allah ka bani da imani ya allah ko ina cikin makiya ko ina cikin masoya allah ka bani da imani ya allah ko ina gaban abu ɗan uwana ko nayi nisa allah ka bani da imani ya allah kada ka jarabce mu da abin da zai raunana imanin mu ballanta na gusar mana da imani to bawaye ta addu'a wannan yana roƙon allah subhanahu wataala ya bashi kyakkyawan ƙarshe ya sa ya mutu da imani wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka ma bawa insha Allah ta'ala ya mutu da imani ya kyakkyawan ƙarshe to da ɗan wa'annan takaitattun kalmomi nake fata muke nake roƙon Allah ya tabbatar da gadagan mu akan imani ya sa mu mutu da imani Allah duk abin da ke raunana imani ko ya ruguza imani mutum ya mutu kafiri Allah ka nisanta mu da shi ya Allah duk yadda yanayi ya kai da canzawa da duk yadda zamani ya kai ga canzawa ya Allah ka ban mu da imani ya Allah ka ban mu da imanin mu Allah ka tabbatar da tauhidin mu Allah ka tabbatar da mu akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama mu rayu akan ta mu mutu akan ta gobe kiyama ka tada mu a tutan shugabanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya ji mu